الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب يسر ولا تؤثر الهي. نظرت لطف جعلني بها في دائرة عنايتي ونفعت انس ترفعني بها الى سماء حفظك ورعايتي ووربت نور تحصني بها والمنتمين الي من جور الجائرين ومكر الماكرين وصلم الظالمين ونفسة الساكرين وأبيان البغاة المتربصين وشماعة الأعضاء الطائنين ومن شر الخلائق أجمعين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بركة مدى ساك سادوا لكو أولنا مصلاة ميتارا ببركة إن دمكي تاروا دومتنا تدجونا مو أبين دبي أنفاني مو دنيا مو دكما لاهرا مو musamman abin da yake da alaka da sanin ma'anoni na alqur'ani mai girma. Yau asabar 8 ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga garin makka zuwa madina 1443 wanda yazo daidai da 9 ga watan hudu miladiya 2022 a wannan zawiya a wannan gari namu na kafancan. Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙa da ya mana jagoranci kan abin da zamu yi karatu akai. Aramma ya ja mana aya ta 51 a cikin suratul baqara wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa bayan a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa idh wa'adna musa 40 laylatan thumma tafastumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ka tuna ko ka ambata musu ko kuma ka tunatar da wa'annan mutane na bani Isra'ila alƙawarin da Allah subhanahu wa ta'ala yayi da annabi Musa alayhi salatu wassalam na kwana 40 daransu da kuma yininsu. Thumma takastumul ijla, sannan bayan annabi Musa alayhi salatu wassalam ya je ganawa da mahaliccinsa sai kuka riki dan maraki kuka rika bauta masa. Min ba'dihi, bayan annabi Musa din baya nan ya bar dan uwansa annabi Haruna. Wa antum zalimuna, alhali kuna masu zaluntan kawunan ku. Idan nan uwa na tare da mu jiya mun yi karatu akan wannan ayan, mun yi dogon nazari akan ayan, inda muka faɗa ayan ta yi magana akan annabi Musa alayhi salatu wassalam da tafiyarsa na ganawa da mahaliccinsa Allah subhanahu wataala, da muka faɗa kuma cewa annabi Musa alayhi salatu wassalam yayi azumi na tsawon kwana 40 ba tare da ya ci abinci ba. Har muka faɗa a jiyan cewa in har Allah subhanahu wataala zai ta ahilin mutum, zai shirya mutum, za a bashi wani sabon assignment, za a bashi wani sabon dawainiya da aiki, to akan shirya shi. Bayan an shirya shi sai a ce to bismillah ka je ka fara wannan aikin. A wannan sai muka tafi akan wani abu da ake kiransa da suna halwa, wanda wannan halwan a baya an ta tada kura a kansa. In an ji an ce wane ya shiga halwa, sai a fara wasu maganganu haka kaman abin kaman ba musulunci ba. A jiyan Allah subhanahu wataala ya taimake mu, kusan mun yi karatu mai zurfin gaske kuma mai fadi kan abin da yake da alaka da halwa. Muka faɗa cewa wannan halwan a baya ce sananna a cikin addinin musulunci. Wannan halwan kamar yadda muka faɗa ya zo a cikin ta Imam Maulana Shehu Ibrahim Niyazi radiyallahu ta'ala anhu, ya kawo karkasuwan halwan nan a matakansu, cewa akwai halwa na kwana 3, akwai halwa na kwana 7, akwai halwa na wata 1, akwai halwa na kwana 40. Halwa na kwana 3 muka faɗa, muka kawo aya daga cikin Alkur'ani mai girma cewa annabi Zakariya alayhi salam ya shiga halwa na kwana 3 ko? قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام سوية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. كو ديكا آيوي ني غدا بيو ساقنن su daban-daban. ثلاثة أيام سوية كوانا uku cikakku ba a ba wani abu da za a yi sai ambatan Allah. Wannan ثلاثة أيام إلا رمزا cewa ba za kai magana da kowa ba sai dai ishara kawai. Ko har jiya aka ga yamin abin da ake kira wannan yaran da turanci shine sign language ko sai dai kai haka kaza za a yi akai ko shikenan ka gani ya tabbata halwan ne ya shiga na kwana uku din muka kawo aya kan na kwana bakwai sab'a layalin wa samaniyata ayyamin qusuma muka kawo shi aka kawo na kwana 40 shine wannan muka kawo na kwana 30 wanda manzon Allah kwana 30 shine wa idh wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi 20 fatamma miqatu rabbih 40 layla kenan a Qur'anin ma na kwana 30 yazo na kwana 40 din yazo sai muka faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma da kansa yana shiga wannan halwa din kafin annabtansa sallallahu alaihi wasallama yakan bar gari sai ya je ya shiga wannan kogon garu hira sai ya zauna tsawon kwana 30 yana bauta akan addinin annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ma'ana yana shagaltuwa da ambaton Allah subhanahu wataala in guzuransa ya kare ya dawo kuma ya kara dauka bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin addinin musulunci a wannan addinin kenan tunda aja yana bautawa Allah subhanahu wataala ala dini jaddihi Ibrahim alaihi salatu wassalam to yanzu ba addinin kakansa bane yanzu annabta ne Allah ya basa saboda haka yanzu annabtan sa ne yake ci duk da a baya Allah subhanahu wataala ya gaya mana dukkanin annabawa yan rakiya ne na annabi Muhammad sallallahu Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa wa idza akhadha Allahu mithaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna Allah ya ce ku tuno mana lokacin ka tuna annabi Muhammad lokacin da na dauki alƙawari da sauran annabawa cewa idan annabin nan yazo na ƙarshe za ku aje annabtanku ku koma ku taimake shi ku taimake addininsa suka ce eh mun yadda wanda duk yace bai yadda ba a wannan lokacin za a cire shi daga listin annabawa an gama da shi duka annabawa a wannan lokacin suka ce duk mun yadda sai Allah subhanahu wataala yace faman tawalla ba'da zalika Allah yace duk wanda ya juya wa annabi na baya kalla da annabawa Allah yake magana a wurin duk wanda ya juya wa wannan alƙawaran da aka yi akan annabi na to ya tashi daga annabi ya ma koma fasiki ne kenan duka annabawa wannan yan rakiya ne na annabi Muhammad
sallallahu
alaihi wasallam ai sharan fage ne kai dai ka dauka kamar yan bogo ko in za a yi taro in wani babba zai zo sai a turo orderly na farko ya zo ya duba ko ba ko haka ake kiran shi ko orderly zai zo ya lalleka to dispatch team din za a turo su hawa wannan zai zo ba tare da wancan ya sani ba wannan zai zo ba tare da wancan ana turo waɗannan mutanen hawa suna kaiwa bakwai na ƙarshe shine in yazo zai ga yamma yalla bai ce wato wuri daidai za a iya zuwa za a iya turo na daya yace wuri lafiya ne uga yana jin shi wannan ugar sai yana ji za a kyale shi na biyu zai zo ba za a ansa ba ce ai wuri lafiya normal na uku zai zo haka zai ta binciken shi kowa yana binciken shi ba tare da ni na san kana yi ba ko kai ka san ina yi kowa harkan shi yake yi to sai na ƙarshen idan ya zo shine yana zuwa to ka bada minti 5 uga gaba ɗaya zai zo shine in ya ce mu uga to shikenan wuri daidai yanzu to uga zai zo amma koda wayancan guda shidan sun gama binciken sun ce uga zai iya zuwa shi na ƙarshen in yana zuwa ya kalla wurin ya ce kai wannan wurin bai kamata uga ya zo ba ce illa gai wurin na akwai dan damuwa ba sai uga ya ce to shikenan a ce musu ina da uzuri kuma shi yasa zaku ga wani zubin kun gaya ma wani babban mutum cewa ya zo taron ku ya ansa cewa lalle zai zo sai ana saura minti 5 a fara taro sai ya kira wanda gaskin ku ya ce da Allah ina da dan uzi irin wayannan abubuwan ne cewa na ƙarshen ya zo ya ce waɗannan bai kamata ka zo ba ko dai wurin akwai yan tada kura ko kuma wurin akwai wani dan adawan shi ya riga ya zo in ya zo zai zama dan damuwa ko ko wurin da ya ga akwai ba mamaki in ya zo abinda ake tunani ba za a samu ba sai a ce a canza ko sai a ce a ba ku hakuri to duka wayannan annabawa yan rakiya ne an gane wannan ko to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da ma an ga maka cikin alqur'ani inna dina inda Allahi al-islam cewa addini a wurin Allah gaba ɗaya sunan shi musulunci sai dai kowanne annabi da shari'an da Allah subhanahu wataala ya bashi ko kowanne annabi da shari'ar da Allah subhanahu wata'ala ya bashi misali wannan annaban za a ce sallolin sa gaba daya a rana raka'a biyu ne shikenan wanda za a ce a gaba daya sallolin sa a rana a rakoi 40 ne wannan kuma za a ce ba haka bane ko li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja haka Allah subhanahu wata'ala ya fada to wannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bayan an bashi annabta yanzu sai ya koma yana yin wannan halwa amma yanzu da wani suna sunanta itikafi farkon annabta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana shiga itikafi kwana 30 daga baya ya rage shi ya koma kwana 20 dab da zai rasul sallallahu alaihi wasallama sai ya rage shi ya dawo kwana 10 wanda akan sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wafati wannan kenan ya nuna mana cewa halwa aba ce sananna a cikin addinin musulunci ba wai wani abu bane wanda yake bakon abu wanda za a tsaya a ita kaiwa da komowa a kansa ajiyan Allah subhanahu wataala ya ba mu dama da iko inda muka karanto wasu daga cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suke nuna mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ishara yayi umarni da mutane su shiga halwa musamman lokacin da mutun yake gudan cutar mutane ta same shi ma'ana in yayi mu'amala da mutane to mutane za su gurbata shi za su ja masa sanadiyar shiga gidan wuta saboda haka sai ka kaurace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mun karanta hadisi dai har guda uku a jiya yau mun ce da idan Allah subhanahu wataala za mu karanta hadisi guda biyu shikenan sai mu ci gaba da sai muka ce za mu karanta wasu daga cikin sharda na shiga cikin halwa din daga cikin hadisin da za mu karanto akwai hadisin Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu yake cewa wani mutum ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani mutum ne mafi fici manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mu'min mujahid bi nafsihi wa malihi fi sabilillah mutumin da zai yi jihadi da kansa da kuma dukiyarsa ya kara tambaya kuma man yace summa rajulun mu'tazilun fi sha'bin sannan mutumin da ya kaurace wa mutane ya samu wani wuri kebantacce ya abudu rabbahu yana bauta wa ubangijin sa a ciki manzo Allah yana ga yamma mutanen bani Isra'ila ne koko yana magana dai kan al'ummar sa yanzu da al'ummar sa saboda ka wayin da ake gani suna shiga halwa a daina ganin cewa wani abu ne suka kirkiro suke yi cewa wai ma anzal kamar yanda wani ya fada ma anzal lahu biha min sultan allahi sun gudu wanda diji akan shiga halwa waje amma wa ya fada yanzu gashi dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana fada cewa mutum ya samu wani wuri ya shiga ya zauna yayi ta ambatan Allah kalla suna ba wani abu bane mai muhimmanci a ce dole sai manzon Allah ya kama ya ce mutum ya shiga halwa ya je ya tsaya kawai yana tabbatan Allah wannan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mutum ya kaurace wa mutane ya samu wani wuri yayi ta bauta wa Allah subhanahu wataala shi kade ya iska gano halwan ake nufi daga nan akwai hadisin da Abu Dunya ya kawo sa kama mun kawo shi jiya cewa inna ajaban nas ilayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace mutumin da yafi burge ni a cikin mutane rajulun wani mutum ne yu'minu billahi wa rasulihi wanda yake imani da Allah da manzansa wa yuqimu salata yana yin sallah wa yuti zakka kuma yana bada zakka wa yu'ammaru malahu kuma yana raya dukiyarsa mana kuma yana neman kudin sa wa yahfazu dinahu kuma yana kiyaye addinin sa wa ya'tazilu an-nas kuma yana kaurecewa mutane sai yaje shiga halwansa ya ta neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala zamu faɗa wannan hadisin wanda kanta zamu wuce kai tsaye zuwa gaba hadisin Ukba bin Amir wanda dan uwansa ne ya gangaro zuwa Najeriya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai suna Ukba bin Nafi shine daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya gangaro har ya zo nan zuwa Najeriya amma a lokacin ba sunanta Najeriya ba ana kiranta da suna Kanin Barnoko Kanin Empire shine can haka ta wuraren shuwa Arab din nan sai da ya iso dan yada addinin musulunci a hannun nahiyar Africa bai tsaya ba sai da ya gangaro nan
shine daga Fulani daga
Gola ba baki na wa ko saboda kada yan bare su ji haushi su ma ka gani ko Allah ya fi mana shi kuma Imam Suyuti shine wanda ya gangaro ta yankin can haka har ya shigo nan Najeriya da yanki na Katsina an gane wannan ko shine ya shigo har zuwa yankin Katsina ya yada zanguwa ne shi yasa kaga tafsirin sa yafi shahara a Najeriya sai ga idan za a je wurin tafsiri a da sai a ce zan je wurin Jalalain ko saboda mene tambayeshi mai tafsirin jalalain shine daga cikin manya-manyan malaman tafsiri ya iso har zuwa nan nahiya na Afrika har zuwa nan Najeriya yanki na Katsina kamar da su malaman da tarihi suke fada wannan malaman tarihi ne ba sai mun pay attention akan sa ba haka sai mu je gaba kawai wannan hadisin nan Uqba bin Amir radiyallahu ta'ala anhu yake cewa qultu ya rasulullah wata rana nace ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama man najat menene tsira lokacin da duniya ta shiga cikin halin kakalikai me mutun zai yi ya tsira da imanin sa kala sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yace masa domin mu da zamu zo mu ji wannan amsik alayka lisanaka ka kama harshenka ba wai ka tuka turo harshenka rike shi ba haka a ka kiyaye mai da mai zaka fada da harshenka a wancan dai hadisin da ka hada ce tun kana yaranka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada ba cikin hadisin Mu'adh bin Jabal cewa kuffa alayka hada ko lokacin da Mu'adh ya ce manzon Allah kaman nasiha manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kalle sai ya ce to shikenan za a maka nasiha da abu kwara daya kuffa alayka hada kiyaye wannan harshen naka yace manzon Allah abinda muke magana da shi har ma za a kama mu yace saqulat ka ummuka wa hal yakubban nasu ala wujuhim aw ala manakirihim illa hasa'ib al-sinatah shin akwai abinda ke da saurin kai mutane zuwa gidan wuta kamar abinda ke firfitowa daga bakin su shine tubatuban harsunan su girbin harsunan su duk maganar da ka faɗa yanzu sai an auna ta a ma'auni na shari'a ta alheri ne ko ba ta alheri bane in ta alheri ne lada in ta sharri ne azaba Allah mun tuba Allah ka yafe mu to a wannan hadisin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kara maimaita masa ya kara gaya ma shi Uqba bin Amir cewa amsik alayka lisanaka ka kiyaye harshenka duk abinda zaka faɗa in ba alheri bane dan uwana kai shi in ba alheri bane kai shi wannan abin da musulunci yake faɗa ba wai yana takaituwa bane zuwa sai ga musulmi har wanda ba musulmi ba misali ina da abokin karatu John koko ina da customer aha Victor ko ina da customer mai suna Joy duka aka ce in zan yi magana da su to abinda zai fito baki na ya zamanto alheri shine Allah subhanahu wataala ya sanya maka a wannan surata suratul baqara yake cewa wa qulu linnasi husna duk lokacin da zaka yi magana da mutum namiji ne ko ko mace musulmi ne ko ba musulmi bane yaran ku dai ko ba yaran ku dai ba kai ne sama da shi ko ko kai ne ke kasa da shi husna ka fada masa kyakkyawan magana in ba za ka fada ma wannan mutumin kyakkyawan magana ba manzo Allah ya ce kai shi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw yasmut manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya imani da Allah da kuma ranar lahira to in zai yi magana ya fadi alheri ko ya shi duk wanda zai yi magana ya fada alheri ko ya shi to a wannan hadisi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce amsik alayka lisanaka ka kiyaye harshenka wanda ya sa'aka baitaka gidanka ya ishe ka aha gidanka dakinka ya ishe ka ba sai ka ji tana ta wani mu'amala da mutane ba tunda dai mutane za su rika cutar da kai ko kai ka cutar da mutane to ka shiga halwa shikenan shine wannan wurin da ake magana wanda ya sa'aka baitaka gidanka ya wadace ka wabki ala khati'atika kai kuka akan kurakuranka ni da kai kowa ya san kurakuran da yake ko ni da kai kowa ya san kurakuran da yake ba mamaki kurakurai na shine lokacin da aka ce na tashi a wurin aiki ba lokacin nake tashi ba an ce na tashi a wurin aiki karfe 3 da rabi ni kuma tun 12 da rabi na tashi ba mamaki laifi na kenan ni na san wannan laifi na ne sai na ta yin kuka in ce Allah na tuba a ba haka bane ba haka bane kudi da yan ya shigo ta wuri na ta office ina ya dan mutu haka sai dan yanka nan wurin kawai sai ya ce wa ku kuma sauran ku wuce ko ba a yin haka ya office ni ina yi na sani to wannan kurakuran na wannan tsaya na yi nazarin su ai sayyidina Umar ne in bai kuskure ba yake faɗa cewa al-aqilu mai hankali shine wanda yayi ma kansa hisabi ko shine wancan hadisin nake kike sai yake ƙara faɗa hasibu anfusakum qabla an tuhasibu ku yi wakawunan ku hisabi kafin azo ai muku hisabi ranan lahira kai da kanka ka sani ai to na cuci wani na cuci wani na cuci wani na zagi wani na zagi wani na cima wani mutunci nayi kaza kai mata na ma na ki bata ce fa ne ranan nan inna lillahi kai da kanka shine manzon Allah ya ce wabki alaka fiya ta kai kuka akan kurakuranka duka wannan ka tsaya ka kalla abinda halwan take neman mutun kenan ka tsaya ka shagaltu da Allah subhanahu wataala ka gyara kurakuranka tarihi ba zai taba mantawa ba cewa bayan Allah sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da dama sun shiga halwan nan kuma masu koyi da sahabban manzon Allah nan sallallahu alaihi wasallama ba za su gushe ba suna shiga halwan nan kamar misalin hadisin Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu wanda Ibn Kathir ka gani ba ya kara zaro ido Ibn Kathir ya kawo su a cikin ya kawo wannan abin da nake faɗa a cikin littafin sa Al-Bidaya wan-Nihaya mujalladi na 7 shafi na 133 cewa wannan Abu Dharr al-Ghifari din ya kaurace ka kalla lokacin sa fa lokaci ne mai matukar muhimmanci don manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce khairul quruni karni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum ko to Abu Dharr al-Ghifari ya kaurace wa wannan sahabban da wayennan mutanen da ke wannan zamanin ya shiga halwa a wani wuri da ake kiransa da suna Rabaza nan yaje tare da shi da iyalansa da yaransa da matansa ya zauna hatta al-mamat har sai da ya rasu wane ne ya kawo mana wannan kissan cewa Abu Dharr al-Ghifari ya shiga halwa bai fito ba har zuwa rasuwansa Ibn Kathir mujalladi na 7 shafi na 133 sannan har ila yau mai rijal wan nisa haula rasul shi ma ya kawo sa shafi na nawa shafi na 190 daidai saboda haka in mutun ya ji sai kara dubawa tarihi ya kara ruwaito mana daga cikin manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wayanda suka shiga halwa har rasuwansu daga cikin su akwai Abu Darda'i shi ma ya shiga cikin halwa kamar yadda mai rijal wan nisa haula rasul ya kawo a shafi na 154 yake cewa Abu Dharr al-Ghifari dinnan ya fada da kansa yake cewa kuntu tajiran qablal mab'ath na kasance ni cikakken dan kasuwa ne kafin Allah subhanahu wataala ya aiko mana da annabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam
falamma jaa al-islam yayin da musulunci ya zo jama'atu tijara wal ibada sai na hada bautan Allah da kasuwanci ina kasuwanci kuma ina bautan Allah ka falam yajtami'a sai na ga dai abun ba ya ki haduwa hankali na yana kan kasuwanci hankali na yana kan ibada to wanne ne shi kuma abu ana son in zaka yi shi hankalinka ya samu natsuwa ne ka zamanto mutum mai focus a rayuwa sai yace to bazan je in bar addini na ba ko bautan Allah na koma in ci gaba da kasuwancin nan ba sai na koma ba zan zamanto ina yin sallah ba sai azhar la'asr maghriba isha'i asubai in azumi ya zo ta ramadana shikenan ne azumi yace sai naga kai ba zai yi ba ni mutum ne wanda nake son na shagaltu da bautawa Allah subhanahu wataala daga nan yace sai na aji kasuwanci walazimtu li'ibadati sai na lazamci ibada kene shiga mene ya shiga halwa har ila yau tarihi bai mutsaya manta mana ba ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ake kiransa da suna Sa'ad bin Abi Waqqas da Sa'id bin Zaid dukkan wayannan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗayan su Allah ya ƙara yadda a gare su sun lazamci gidajen su kamar yadda Imam Ghazali ya kawo wannan kowa kuma ya san wane ne Imam Ghazali Imam Ghazali shine ake kafa ake mai laƙabi da suna Hujjatul Islam in ya faɗa magana aka ce magana ta ƙare saboda Allah ya ma wannan mutumin baiwa babu wani fanni da ka sani na ilimi wanda Imam Ghazali bai kai makura a cikin sa ba bayan ya gama da na addini sai kuma ya ce to mu shiga kuma sauran ilmomi na duniya ilimin sararin samaniya sai da ya kai kololuwa a kansa ilimi na magani sanin magunguna ganye kaza yana maganin kaza ganye kaza yana maganin kaza sai da ya kure shi ko shine yan bogo suke cewa Galileo ne ko menene father of medicine ai shine ai Imam Ghazali nan ne ai sai su yan bogo suka canza mai suna suka zame ko Galilo ne ko menene wani abu zaka saboda kada bi a gane cewa musulmi ne ke da rinjaye akan wannan ilimin Allah subhanahu wataala ya yafe mana to Imam Ghazali ya kawo wannan cikin littafin sa Iya Ulumuddin mujalladi na biyu shafi na 222 ya kawo cikin cewa sahabban manzon Allah nan guda biyu Sa'd bin Abi Waqqas da Sa'id bin Zaid dukkanin su lazima buyutahuma bil aqiq sun lazamta gidansu a wannan anguwa da ake kiransa da suna Aqiq inda matan Sayyidina Abu Bakar take lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu ranan girkin ta ne Sayyidina Abu Bakar yana can
bayan
gari ne wanda har Sayyidina Umar ya zara wuka ya ce duk wanda ya ce manzon Allah ya rasu sai nayi maganin sa aka je aka gaya wa Sayyidina Abu Bakar yana wancan unguwan sannan ya dawo ya zo ya shigo ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sambanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har ya faɗa wannan maganar da dadi yake cewa fita hayyan wa mayyitan sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan yake faɗa yake cewa man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam to sun lagamta gidansu falam yakuna ya'tiyanil madina li juma'atin sun kasance ma ba sa zuwa garin Madina dan sallar Juma'a ina masu zage sufayi dan ba su zo sallar Juma'a ba sun shiga halwa waye kamar da su fara zaga yanzu ko mu majuna adalci kisa muke faɗa a baya akwai abubuwa da yawa da aka daura mutane kurakurai Allah dai ya yafi an gane ko ba wai muna tone-tone bane muna fito da wayannan karatutuka ne saboda mutane su gano cewa lalle din da gaske a baya an daura mutane kan kurakurai dan mutum bai zo sallar Juma'a ba ya shiga halwa a baya an kafirta su ko ba haka a gefa ba an kafirta su yanzu ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama guda biyu ko
kuma dukkan su
amma dukkanin su kuma an musu bishara da aljanna
sa'adun musa'idun
dukkansu an musu bishara da aljanna suka je suka shiga halwa suka tare sallar Juma'a amma ba sa zuwa sun zama kafirai kenan wanda ya koyi da su a cikin mutanen mu ne yanzu kenan sai a ce ya zama kafiri ko ya zama dan wuta ko addinin musulunci ne wayannan sahabban ba su fahimta ba wayanda suka rayu daga 70s suka fahimci addinin ban sani ban ana dan gano abin da nake son faɗa ni zai yu sahabbai ba su fahimci addini ba kai da ka rayu 70s ko kai ka fahimci tafi sahabbai fahimta mu ƙara karantawa falam yakuna ya'tiyanil madina lil juma'ati sun kasance ba su zuwa garin Madina dan yin sallar Juma'a wala gairiha ko waninta ko sallolin salawatul khams salloli guda biyar ba sa zuwa Madina dan yin wannan sallar Allah ya fi mana hatta mata bil aqiq har sai da suka rasu a wannan garin da ake kira su suna aqiq a wannan unguwan haka ba gari ba wannan unguwan da ake kira su suna aqiq kenan ashe a baya dai an zalunci wasu bayin Allah da aka yi ta kafirta su kan shiga halwa ko kan shiga itikafi ko wani abu makamancin haka ko Allah ya fi mana Allah ya fi mana wannan kuma ƙarin gwiwa ne ƙarfin gwiwa ne masu shiga halwa su ta shiga halwan su addinin musulunci ya karanta an gana wannan abu na ƙarshe wanda har ila yau mai Iya Ulumuddin Imam Ghazali ya kawo a littafin da yana sa yake cewa ai Imam Darul Hijra wajenan Imam Malik shi ma ya kasance a ƙarshen rayuwarsa halwan nan ya shiga ga abin da yake faɗa yake cewa da farko Imam Malik ya kasance ya shahadul janaiz yana halartar janaiza farko dama yana zama a masallacin manzon Allah ne ko sallallahu alaihi wasallama yayi ta ilmantarwa yana kuma halartar janaiza sannan yana zuwa gaishe da mara lafiya yana cewa nabi da lafiya zai je gaishe shi sannan yana baiwa ƴan uwansa dukkanin haƙoƙin su na ziyara cewa ni ɗan uwana ne yana layi kaza yaje ya zarce shi wa ɗan uwana ne yana layin Sokoto yaje ya gaishe shi wa ɗan uwana ne yana layin Borno yaje ya gaishe shi wa ɗan uwana ne ko wacce ƴar uwata tana layin Sokoto yaje ya gaishe ta haka ko ba haka musulunci yace ba ɗan uwanka ka ziyarce su kafin nan da yawan mu nan wurin ba mai ga wancan ya sun kai da kai a ba da kai nake yi ba karatun da ya biyo kai ma yau sai ga kana ɗan uwa di san unguwa ko di san yanki kuke amma rabban da ka ziyarci wannan ɗan uwan naka kama manta wanda yake ya saba wa karantarwar musulunci musulunci ya ce ka ziyarci ɗan uwanka har ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa sil man qata'aka ka sadar da zumuncinka ga wanda ya yanke maka zumuncin tana fada ranar lahira akan siradi tana tsaye akan siradi akan gefen siradi kana hayowa tana kallon ka idan ka zamanto baka sadar da zumuncinka sai ta rika cewa Allah yanke shi kamar yanda ya yanke ai da yawa mutane kan rashin sadar da zumuncin su ne zai kai su gidan wuta
inda siradin akan wuta yake
siradin akan wuta yake wa in minkum illa walidu wa haka Allah yake da yawa wasu abinda zai kai su wuta kenan suna sallah suna azumi suna komai da kafan ba wani matsala matsalar kenan zumunci da ba sa yi
kulawa
ko ba sa kulawa ko dan wayan nan ka dan buga alo alo kwana biyu ina kake ne ziyau eh to shikenan eh to shikenan
sai an samu kuma lawi salami
ka gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisin da malai tuna mana cewa silu arhamakum kusadat da zumuncin ku walau bi salamin koda da sallama amma da yawan ba mai ko wasan mu ma dan uwa ne na jini an daina majuna magana ko ba haka bane Allah mun tuba Allah ka yafe mana wannan abin yana daga cikin abin da ke tada hankali sosai ka ga mutum ɗan uwa ne kan abin da bai ta kara ya karya ba an daina mu juna magana
subhanallah
har yanzu in nayi magana irin wannan ina sanin wasu ɗan uwa a Kaduna kan abin da bai ta kara ba ya karya yau wurin shekara wurin siyasa shekara nawa yanzu zamanin magarbi ne abin ya faru shekara nawa kenan ya kai 10 ko now 17 to 17 yau shekara 17 ba sa magana ba sa shi kan posta na makarfi 23 to kan posta na gwamna makarfi a wannan lokacin shine dalilin rashin jituwar su ɗan uwa ciki ɗaya kakai tunanin waya a ɗan ɗaki daban-daban a ciki ɗaya baban su ɗaya mamon su ɗaya a nan garin ma ba za a rasa irin wannan ba a kan ƴan uwa ne ga su ƴan uwa ne amma ba sa majuna magana ko ba sa shiri domin abinda musulunci yake magana ba wai maganar bane a na kwana shi kenan ka wuce a ba shi bane abinda musulunci yake nema mu'amala mutual relationship ake nema mu'amala da wamanniya ba ko yanzu ka assalamu alaikum shi kenan sai ka mutu yana wani haka haka ba shi ake nema ba kyakkyawan mu'amala yanda kake mu'amala da sauran mutane to wannan dan uwan naka ma kai mu'amala da shi hadisi mafi hadari a cikin wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda suke kaurace wa junan su sama da kwana uku ibadan su ma rataye ta ake yi a sama ba a karsa ba ta wucewa duk sallan ka azumin ka hajjin ka menene duk da kake yana nan a rataye ga can kana gani ba zai wuce ba sai kun zo kun daidaita Allah subhanahu wataala ya yafe mana Allah ya yafe mana Imam Malik ya kasance yana sadar da wa'annan zumuncin nasa fataraka zalika wahidan wahidan Imam Malik sai ya daina bari ya daina zuwa daya bayan daya ya daina zuwa sallar janaza in an yi rasuwa sai ya ce to a sa wani ya salla mana a sa malami ne ya salla
shikenan
wani ya kara sai a sa malami ne ya salla shikenan sai ya je magana gaishe da mara lafiya shi ma sai ya daina ce to wani bai da lafiya Allah sarki Allah ya bashi lafiya Allah ya bashi lafiya Allah ya bashi lafiya ai sai da gaisuwa na zuwa gare shi shikenan ya gama zuwa ziyarar nan ɗan uwa shi ma ya zo ya daina saboda mene wannan halwan nan da yake shiga ba za ta bar shi ba sai ya daina saura na ƙarshe to shikenan sai ya daina sai sallah fitowa masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya daina ya zauna a gidansa yake yin sallah azhar la'asar magriba isha'i asbahi har sallar juma'a Imam Malik ma bai fahimci addinin bane ko shi ma bai fahimta bane Allah yafi mana, Allah yafi mana, Allah yafi mana. Kusan wannan sune abubuwan da ya kamata mu jijjiya hankalin yan uwa kai cewa lallai lallai hal wannan a bashi wacce take sananna ne a cikin addinin musulunci. Wannan kalwan tana da matakai guda biyu ko matakai guda uku ne in ban yi kuskure ba, matakai guda uku. Mataki na farko shine mai gajeren zango kwana daya ka shiga halwa kai kwana daya ka shiki kai abinda zaka yi ka nemi kusancin ka zuwa ga Allah shikenan yayi. Me yasa aka yi da wannan? Saboda ai itikafi dama an ce karancin sa kwana daya ne ko karancin itikafi kwana daya ne. Duk da na san abin da zaka iya cewa ai daga cikin malamai akwai wanda suke ganin cewa za a iya shiga itikafi na awa daya ma, da abin da zaka faɗa alhamdulillah ba muna alfahari bane da abin da zaka faɗa kan wannan. To in ba mu karanta ba malaman mu sun karanta sun gaya mana, in ba mu karanta ba malaman mu sun karanta. Akwai malaman da suke ganin za a iya shiga itikafi na awa daya ko wasu abu makamancin haka. Me yasa? Saboda wanda bai da daman da zai iya yi na kwana daya shi ma ya samu wani lokaci da zai iya kebewa tsakaninsa da Allah. An gane? Kamar misali ƴan sanda akwai lahadi da sati ne zuwa wurinsu a ce yau ba aiki, ɗan sanda sati da lahadi ba zai je aiki ba. Ana yi a Najeriya? Ai ba a yi. Likita ce wai saboda yau Asabar ne ba zai je aiki ba, lahadi ba zai je aiki ba. Ai babu wannan ko? To irin wayannan masu irin wayannan lalurorin to suna da dama wanda zai shiga na awa daya, suna da dama su shiga na awa biyar. Kaga an ba su dama za su. Saboda haka mai ɗariƙar Tijaniya Shehu Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala shi ma sai ya ce kana da dama ka shiga halwa na kwana daya ko awa daya ko wani abu makamancin wannan. Za mu faɗa a gaba sharaɗin abin da ake so ya zamanto wannan awa ɗayan da zaka shiga halwa ɗin ya zamanto kana da wani aims ko target da kake so ka cimma. Ma'ana wannan awa ɗin ina son na ƙara samun kusanci ne da Ubangijina, saboda haka babu abin da zan yi a cikin wannan halwan sai in ta yin istighfari kawai. Ba za ka shiga masallaci kawai ka zauna ta kallon fankoki ba ka ce kawai la ilaha illa Bature maye ne wallahi kawai. Da wani abu da ake so ka yi na wannan tsawon awa ɗaya in na kwana ɗaya ne wannan kwana ɗayan da kai abin da ake so kai za ka tsara ma kanka cewa zan yi la ilaha illallah 70,000 ko zan yi salatin manzon Allah 10,000. In ka gaji ka zauna ka huta ka kwanta abinka duka an yadda da wannan. An gane wannan ba za a ce za ka shiga halwa ba bacci ba ka tsaya ba haka bane. Za ka yi abu kaza lokaci kaza zuwa kaza, lokaci kaza zan huta, lokaci kaza zan ci abinci, duka wannan abubuwan za ka tsare. Wannan shi ne lokaci mafi karanci. Lokaci na biyu shi ne lokaci matsakaici, shi ne wanda ake yi daga kwana ɗayan nan, ka ga mun ce kwana ɗaya, yanzu na biyu daga kwana ɗaya zuwa kwana 30 shi ne lokaci na biyu. Lokaci na uku shi ne lokaci mafi tsawo daga kwana 40 zuwa illa masha Allah. Irin wancan hadisan da muka fito sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun shige shi nan ko har zuwa rasuwarsu, ko ba zuwa karanta hadisin ba. An gane ko? To wannan alwan tana da sharuɗa da ake so a yi a ciki. Sharuɗan nan na farko ya zamanto a cikin abin da za ka zauna ɗin nan na wannan tsawon lokacin kamar awa ɗayan da zan yi. To sai in ce minti 10 zan yi shi ne kawai ina ta yin istighfari. Manya-manyan zunubaina da ƙanana-ƙananan zunubaina Allah ka yafe mini. Na biyu tattaro zuciyanka yayin da za ka yi wannan abin. Ma'ana dukkanin wani abu wanda zai ɗauki hankalinka kamar waya, kana cikin halwa kawai sai a bugo maka waya, hello, za mu samu cittaton 40 a wurinka kuwa ziya za a samu wallahi ba da minti 10 da Allah ina zuwa. To dukkanin abin da ka iya ɗaukan hankalinka daga wannan ibadan da za ka yi aka ce ka aje shi a gefe. An gane wannan? Wannan shi ne abu na biyu. Abu na uku da ake so a yi shi ne fita daga cikin mutane, ƙauracewa mutane ta yadda wani ba zai ganka ma ya ce ka wani jarumi ne, ka akwai ibada wani, sai ya riye ya shiga. An gane wannan? Shi yasa idan zaka ƙara kallon hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake shiga itikafi, za ka ga an ce maka yana buga hema. Wani abu ne yadda kan kamar gidan sauro, to amma yana da dubu ba a ganin abin ciki ana kaman tent sai manzon Allah ya sa a sa masa a cikin masallaci sai ya shiga ciki ba wani wanda yake ganin sa ballan dana wani ce ka wani akwai kokari sai riya an gane abin da nake magana fada sai riya ya shiga da an ganni kawai na dage ina da jin tarbiya kwana a masallaci assalamu alaikum ko ba haka bane abin zai ta zama to aka ce ka kaurace wa wurin da mutane ba sa ni to amma a wannan sai aka ce babu laifi ka samu wannan mutum wanda zai zamanto shine wasu danka da abin da yake da alaka da duniya misali kaman abinci aga kana ciki ba za ka fito kuma ka je ka je kasuwa ka suwa abinci ba ko ba haka ba ko ka fito ka je gida ka dauko abinci to sai ya zamanto akwai wani mutum wasu da tsakaninka da abin duniya shine zai kawo maka abinci in lokacin abinci yayi da ya aje shi kenan shine zai zo ya kwashe kayanka in sun yi datti domin musulunci a kodi yaushe yana tunatar da mu addini ne na tsafta ko wasiyabaka fatahir warujza fahaju to kaya sun yi datti sai a cire su wannan mutumin da yake shine wasu danka da duniya mai kawo maka abincin nan da ka canza kaya shi zai zo ya dauka sai ya fita da su an gane wannan ko aka ce babu laifi za a iya samun wannan wanda zai zamanto shine wasu danka abu na gaba shine lazuntan zikirin Allah a cikin wannan abu ba a san kai wani abu ko ka je da dinkin hula ce ina ga shi sai dan zauna sai dauko ka san mutanen mu na da gwanaye ne wani dinkin hula ko to wannan zaman da za su yi irin na huta wannan sai su dauko dinkin hulan su rikai aka ce a sai dai kawai ka nasu kawai ka huta ka yawaita ambatan Allah in ba za a yawaita ambatan Allah ba an gaji to sai a huta to idan aka huta nan shikenan abu na gaba karancin abinci idan da a gida kana cin malmala biyar ne a ka ji sama ai akwai wanda malmala biyar ma ya mai kadan ba ko kai dai ka gode mu Allah da kana cin malmala uku ne ka gode mu Allah ko ba haka ba akwai wanda shi in bai ci malmala biyar ba to fa ba a ci abinci ba ko yawwa to misali mai cin malmala biyar to yanzu sai ya rage sai ya dawo malmala uku kai da kake cin malmala uku sai ka rage yanzu sai ka dawo mene malmala biyu ko malmala daya menene fa'idar rage abinci duk lokacin da ka ci abinci da yawa to jikinka zai yi nauyi irin wayannan ibadun ba za ka samu daman yi ba da ka dan fara jan charbi ka fara sai ga bacci ya fara zuwa saboda mene babu wani motsi da zaka yi wanda abincin zai yi saurin digesting ba sai mun kun gano abin da nake sanar fara abincin ba zai yi saurin narkewa ba tilla babu wani motsi ai wannan motsin da muke yi yana daga cikin abin da ke sa abinci ya saurin narkewa ba shi yasa likitoci suke ba mutane shawara ba cewa idan mutum zai ci abinci da daddare to kar ya ci abinci mai nauyi ba ba sai mun akwai wanda likita ya taba gaya masa wannan abin a nan wurin ko ana ga yako sai ka kanka ci abinci mai nauyi ka ci abincin da bai da nauyi saboda dare ne babu wani motsa-motsi akwai mutumin da na sani in dare yayi baya cin nama kowane iri ne in dai dare yayi to ba zai ci nama ba fahimtarsa shine naman nan ba zai yi sauran narkewa ba so da yawa kuma sai a ta kiran sallah ka kasa tashi saboda jikin naka yayi nauyi to saboda yanzu zaka shiga wani special aiki ne sai aka ce ka takaita cin abincin naka sai ga jikin naka bai nauyi ba Allah ya ba mu ikon gyarawa abu na gaba rashin cin abu mai rai kamar misali naman kaza ai kaza na da rai to aka ce zaka guje shi naman rago naman akuya makamantan irin wayannan abubuwan to zaka guje shi nan da nan sai ga bukatun da kake nema nan da nan Allah subhanahu wataala ya karfafe ka bukata ta kaima an kaima gaci zaka iya cewa to ai Allah subhanahu wataala bai ce kira shi nama ba dan me mutum zai daina cin nama saboda kawai zai shiga halwa sai magaya maka cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi duk wanda yake son duniyar sa to ko shakka babu sai ya cutar da lahirar sa wa man ahabba akhiratahu duk wanda yake son lahirar sa to adarra bi dunyahu sai ya cutar da duniya sannan wancan hadisin da ka hada ce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce aka mun nan mu karasa wannan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce fa atharu ma yabqa ala ma yafna ku zabi abin da yake wanzaje ne akan abin da yake karewa menene ke karewa duniya abin da baya karewa lahira bal tu'thiruna hayatad dunya Allah ya ce ai ku mutane matsalan ku kuna fifita duniyan ku ne akan lahira shine ma'anar bal tu'thiruna alhayatad dunya wal akhiratu khairun ita kuma lahira ita ce mafi alheri ita ce wanzajiya inna hadha wannan bayanin da aka yi maka kai al'umma annabi Muhammadu lafi sufil ula an fade shi ma a cikin littafin farko sannan hadisin na gaba shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace innar rajula la yakuna minal muttaqina sannan dai mutum ba zai zamanto cikin masu jin tsoron Allah ba hatta yada ma la ba'sa bihi har sai ya bar abin da babu laifi a kansa hadaran lima bihi ba'as gudan abin da zai iya biyowa baya na ba'as din Allah ya fi mana abu na gaba shine yin azumi kira in zaka shiga halwa ana san zaka yi azumi ko da yawa masu shiga halwa za ka ga suna shiga halwa da azumi ko to shikenan dawamut tahara zama cikin tsarki wannan yake dai ka san ko ba halwa ba tsarki abu ne wanda musulunci yake san a yawaita zama cikin sa ma'ana ba wai tsarki na kama ruwa ba alwala alwala musulunci yana son mutane su zamanto kore yaushe cikin alwala banda ga muku abinda wani malami na yake faɗa Allah subhanahu wataala ya saka masa dalili yake cewa laƙabi mafi girma wanda in an yi masa asiri yasa baya kama shi shine lazimtan alwala domin mene duk wanda zai yi maka asiri sai ya hada da shedan ko aljani ban sani ma kun lura ko in za a yi asiri sai an hada da aljani ai kulumboto ko ba haka bane to aljanin nan yana samun dama ne ya iya isa jikin mutum lokacin da mutum bai da tsarki yace shi yasa sai mutane su yi ta jiban shi su yi ta mai asiri amma Allah ya yi ta tsarewa Allah ya yi ta tsarewa kai ma kana da dama in kana so Allah subhanahu wataala ya tsare ka ya kare ka ka lazamci zama cikin tsarki Allah subhanahu wataala ma da ya tsare Allah ya kare masu nufin mu da mugun abu Allah subhanahu wataala ya tsare ya mayar musu da kaidin su kawunan su dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam takaita bacci dama yake ba ka zo bacci bane ko tunda har ka baro shimfidanka gadanka da iyalinka da tibinka plasma din nan ko arma yawa kaga plasma din nan duk ka bar shi sai slide din nan da ake kallon kwallo kwallo duk ka bar su ka zo ka shiga wani daki daga kai sai Allah to kuma kawai sai kai tabbaci sai aka ci tunda dama ka zo saboda wani aiki ne to baccin nan sai a takaita sa ko ai Hausawa sun faɗa da dadewa suke cewa yaro ba ta dare ka zama mene ka zama abokin manya ko kai suna wani malami yake cewa ka san me yasa barayi suke gagarar mutane yace saboda ba sa yin bacci ne kina suke gagarar mutane kai kana ta bacci su kuma sun ki yin baccin ai dole su gagare ka ko kuma ku gada ku gani unguwan da barayi suke yawan shiga da ƴan unguwan za su daina bacci a ware mutane 10 ko 20 ko 30 a ce ku tsaya a can 10 ko 20 ko 30 ku tsaya a can 10 ko 20 ko 30 tsaya a can wurin barayi ne za su shiga me yasa saboda kuma kun ki yin baccin ko to amma mun je muna ta yin baccin arma ya zai baro ai zai su shigo su lululu haka kai mana Allah ya fi mana Allah ya tsare Allah ya kare aka ce sai a takaita bacci sai dai inda wani uzuri likita ya ce ana san kai karka yin bacci ne awa 8 ko awa 7 ko wannan makamancin haka to tunda kai kana da wannan lalurar shikenan sai kai baccin ka an gana wannan ko Allah ya fi mana na karshe na kusa da karshe suna ma daidai yawa to na 10 shine ittikad awqat lizikri ka ware wasu lokuta don ambaton Allah subhanahu wataala misali zaka iya cewa bayan sallar asubahi zan yi aurad kala kaza misali sai in ce wannan bayan sallar asubahi har zuwa hudowar rana kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake zama yake yi ko manzon Allah tun bayan sallar asubahi zai zauna ba zai tashi ba har sai bayan rana ta hudo to kai ma sai ka ce to zan zauna a wannan lokacin zan yi ma annabi salati misali sai ka ce to daga lokacin walha karfe 10 zuwa 11 lokaci ne da zan yi istighfari daga lokacin azhar zuwa kaza zan yi kaza ne daga lokacin la'asar zuwa faduwar rana zan yi karatun qur'ani an ga kai dai ka tsatsara malamin nan ya kawo gurgurdan fahimtar sa yayin kai ma sai ka tsaya kaga menene zaka iya yi a wayannan lokutan dan Allah sai a ce mutumin da ya ware wayannan lokutan yana wannan abun cewa Allah bai shar'anta ba tsakani da Allah haka ne Allah subhanahu wataala ya yafe mana karaita takaita sharruwa takaita sharruwa mutumin da zai shiga halwa ana da buƙatar sa ya karanta ya takaita sharruwa me yasa saboda idan ka yawaita sharruwa to duk bayan minti 20 ko 30 ko awa ɗaya sai ka je ka kama ruwa haka ne to kaga aikin da ka shiga dan kai din za a samu karancin shi ko dan duk bayan minti 30 ko awa ɗaya kafi da ka je ka kama ruwa to in ka takaita sharruwa din sai kaga kana samun tsawon lokuta ka lura da azumi za ka karancin zuwa bayi kama ruwa yana takaituwa ga mutane saboda babu yawaita wannan sharwa saboda haka sai yake fada da mutane su sani ka bar wa iyalanka isasshen ce bane yawwa shugaban marayu ka bar wa iyalanka aha isasshen ce bane ta yadda ba zai zo kana cikin halwa ana cewa magi ya kare gishiri ya kare eh shinkafa ta kare to kai kuma kana nan ba kasuwanci kake yi ba sai ka ce kafin ka shiga to ka bar wa iyalanka cefa ne in kai ba mai iyali bane iyayenka suna karkashin ciyarwanka ne to ka bar wa wa'annan iyayen naka abinci ba zai zo kawai ka bar iyayenka da yunwa kawai ka je ka shiga halwa waya ga maka Allah subhanahu wataala ya yafe mana mu'amalatu Allah subhanahu wataala bil ubudiyyati mahdha wannan ibadan da zaka yi ka tsarkake cewa kana yin ta ne don Allah ba wai ina yin ta bane dan in na fito Allah subhanahu wataala ya sa a dauke ni aiki a CBN Allah subhanahu wataala ya sa a dauke ni federal illa revenue a aka ce ba haka bane kaga ma kuma tuna gwamnatin tarayya tana daukan mutane aiki ko wanda za a koya wa mutane ko matasa daga shekara 18 zuwa 45 sana'o'i ya zana nan ana cikewa a internet shine abun nan tura maka a cikin wayanka saboda Allah ya isar mu da al'umma idan akwai masu kafe sai a je wurin za a cika abin za ga an sa abin PS ko PS ne ko PY PS ne ko PS saboda haka al'umma musulmai mujemi wayanda ba musulmai ba kristawa su warewa suka yi a cocinan su duk wanda yake member su ne ya zo a mai register a wannan wurin kana da dama ka zaba dinki ne kake so a koya maka ko wannan POB ne ko me ake kiran shi abin saman nan in shi kake so a koya maka za a koya maka sannan babban abin da yasa wayanda ba musulmai ba suke tai shine in ka gama fa za a baka jalin da zaka tsaya da kanka a wannan kasuwanci start up za a baka dinki ne menene hada fenti ga sunan sana'o'i ka dubu in zaka iya bude min da sauri to mun makara da mun karanto sana'o'i al'umma musulmai su je su sannan abu na biyu wanda wannan din ya kara tuna mini shine jami'an tsaro na sojoji an gane jami'an tsaro sojoji ko suna daukan mutane short service musulmai wanda yake da wayannan daman makin ko yake so ya shiga ya je shi ma ya cika dan Allah subhanahu wataala ya sa musulmai mu cike gibin da aka yi mana mantawa nan ya kamata a ce an faɗa wannan abin a masallacin juma'a amma zan tura wa liman domin a tura wa masu sanarwa din su ma su sassayar don mutanen mu a farka a je ai register ko da kana da wani sana'a ka je ka duba ka gani ciki wanne ne zaka ƙara koya dan ka hada in computer ne akwai abin da suke kira graphics ko an gane graphics ko kamar irin wayannan abubuwan da ke bayan nan duka graphics ne suke yin su to za a koya maka sannan an gama koya maka ba za a baka computer din za a baka printer asara ne kai ci gaba ne saboda ka sana'o'in suna nan ba namiji ba mace kowa aka ce ya je saboda haka yaranka ka tabbatar sun je sun yi matakar sun kai wannan shekaru 17-18 kai afwan 18 ko 18 years 18 zuwa 35 zuwa 40 namanta range din kaman dire wannan wurin ne saboda haka ɗan uwa musulmai kowa ya je yayi tunda kaga waɗanda ba musulmai ba suna ta tururuwa suna zuwa sun san wannan abin ba wasa bane a baya an yi na 30,000 ko an ba mutane an yi na 100,000 an ba mutane amma mutanen mu duk ba a yi ba lokacin ana ganin kaman wasa ne saboda haka yanzu ma ɗan uwa musulmai muna faɗa da babban murya mazan mu da mata kowa ya dage ya bar iyalansa su je su an gane wannan ko Allah subhanahu wataala ya ce muke mu Allah ya fi mana mu'amalatu kai ibadan nan cewa ba wai da niyan kai kana fitowa dauke ka aiki a CBN ko a'a kai aikin ne don Allah subhanahu wataala sai abu na kusa da karshe ko na karshen ma ne zance saboda lokaci ya riga ya ja shine kaurace wa saduwa da iyali an gani ko ka san wasu suna yin halwan ne a cikin gidansu ko to kada kawai da matan shi ta zo ta kanka same ko ba baban wani shi na akarin mun to akwai ba akwai fa bukata to kuma sai kaga mutan halwan nasa ta yanke yanzu to sai ka ce to akwai bukatuwar mutun ya kaurace wa iyalinsa na wannan yan kwanakin in kuma har ya san cewa iyalinsa za ta bukace shi to haƙinta ne kuma haƙinta ne to kar ya shiga wannan halwan na tsawon wayannan lokutan wanda har zai sa iyalin nasa ta bukace shi domin haƙinta ne Allah subhanahu wataala ya yafe mana ɗan waya malamin ya kawo hadisi wanda suke karfafan wayannan abubuwan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a garin Madina wanda ana da Baitul Mal amma yakan yi kwana 3 kwana 30 kwana 60 kwana 90 ba daura girki a gidansa ba me yasa karanta wannan cin abincin da ake magana ko ba haka ba sanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an faɗa cewa yakan tsaya ya raya dare har sai kafafunsa sun kukumbura ko nana Aisha tace me yasa manzon Allah kake wahalar da kanka irin wannan ibada haka bayan an riga an gafarta maka duk da baka yi laifi ba yace afala akunu abdan shakura shin bazan zaman to bawa mai godiya ba to akwai dai hadisi da dama wanda ko daga nan wurin muka tsaya ya fito mana cewa ashe wannan halwa din da mutane suke shiga abu ne sananne a cikin addinin musulunci wanda suke ganin cewa ba abu bane wanda yake sananne wannan ya nuna cewa karancin bincikensu da karancin karatunsu shine ya jawo a baya aka daura mutane kan kuskure Allah subhanahu wataala kuma ya riga ya faɗa ya ce an yafe wa mutane al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama abinda aka yi sa bisa kuskure matakar da kuskuren ne in ko da gangan ne to wannan wani abu ne kuma tsakanin su da Allah Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin alqur'ani mai girma yana cewa rabbana la tu'akhidna in nasina aw aqta'na ko sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce rufi'an ummati salat alqata'u wan nisyan wa mastukruhu alai saboda haka abubuwan da aka yi a baya bisa kuskure to Allah subhanahu wataala ya yafi dan alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ina ganin abinda zamu dauka kenan a karatun mu na yau abinda muka faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bar lada wanda muka faɗa bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe mana innahu waliyul zalimul qadir alaihi nimal maula wa nimal nasir in akwai tambaya daya biyu to ba mu tambaya Allahumma bi rahmatikal wasi'ati ummana wa ila sharra ma ahammana wa ghammana wa ala al-iman al-kamil wal kitabi was sunnah التي توفنا وأنت راضي عنا يا كريم واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأئمة المسلمين الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين والختم منكم مولانا
نعم صلوا على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الله كجيكين يا رب الله كبيا بركاته الله كبيا بركاته Allah ka amshi ibadunmu Allah ka amshi addu'o'inmu
amin
jama'an da suka zo wannan guri ba anguwa da su gaba angoyi na nesa da na kusa gidaje na nesa da na kusa wanda duk sun zo nan saboda ganin girman Allah saboda girman Al-Qur'ani saboda saurari abinda Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah don wannan kyakkyawan ayyana su Allah ka amshi ayyukansu
amin
Allah ka biya wa kowa bukatunsu Allah muna da iyaye wanda su riga mu wasu kuma ana tare da su wanda suka riga mu nan Allah mun yi ji ka sa suna cikin rahamarka Allah ya sa suna makwabtaka da manzon Allah wanda kuma muke tare da su Allah mun yi ji ya sa a rabu da su lafiya alƙawarin manzon Allah Allah ya ba mu albarkar su ba su kadai ba Allah ya ba mu albarkar ba su albarka da kowa da dai na a duniya gaba daya Allah ya tsare mu tsare imani mu da mutuncin mu tsare imani ƴaƴan mu da dukkan wanda ya shafe mu albarkan mu don Allah Allah ya samu gaba lafiya cikin sutura da ruhun asiri rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana taqabbal minna innaka antas samiu ad-du'a bi barakati habibika al-mustafa sallallahu alayhi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله